Immediate. Au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala Amurka. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New York da ke birnin New Jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka.
To kai labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos'a Arewa. To ko me yayi zafi shi kuma ba wuta ba
saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takardun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda 16.
Za a ji cewa har yanzu ƴan Najeriya da ke jamhuriyar Niger na ta kiran shugaba Tinubu da ya sassauto kan batun Niger. Za a kuma ji wani rahoto da musamman kan wato suwar tsohon gwamnan jihar Lobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Kamar kowane asubahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwa an kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Houthi ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda hudu da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. Wata sanarwa da ta fito daga Setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan Amurka da taragun daukar kaya a yankin. Harin da ya shine na baya-bayan nan da sojin Amurka suka kai akan mayakan Houthi da Iran ke marawa baya domin dakile jerin har-haren da mayakan Houthi ke kaitar kan taragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin Bahar Maliya. Kasar Iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala Amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara, boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar Baitul Malin Amurkan. An kuma haramta wa bankunan duba irin matakin da kasar Iraki ke dauka akan a duk rana akan dalar ta Amurka a babban bankin kasar wanda shine a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje wanda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga Amurka a kokarin ta na durkusar da fasakorin kudade zuwa makwabciyar kasar wato Iran. Kasar ta Iran wadda ta kasance abokiyar kasashen biyu Amurka da Farisa wato Iran tana da tsabar kudi dala Amurka biliyan 100 killaci kuma riƙe a Amurka da yasa Iraki ta dogara matuƙa akan taimakon Washington domin tabbatar da ganin ba a tushe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa. Wata da wato takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin. A jiya Lahadi magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi tafuma gama da 'yan sanda a Dakar babban birnin kasar Senegal bayan da shugaba Macky Sall ya bayyana dage zaben shugaban kasar da aka shirya yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu har sai illa masha Allah. Kwana guda kacal da soma yakin neman zaben Macky Sall wato kwana guda kadar da soma yakin neman zaben Macky Sall ya tsoma kasar cikin halin rudani inda yace yayi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da ƴan takara. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Plateau ta arewacin Najeriya, inda wasu kayan zabe na rumfuna akalla 10 dake Jos arewa suka yi fatar dabo, wanda dan haka hukumar zaben kasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'in ta mai kula da Jos arewa din Mr. Fred Ogboji. Zainab Babaji gare ki.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta dakatar da jami'in ta mai kula da karamar hukumar Jos arewa a jihar Plateau, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin bacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zabe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan bacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jos arewa a rumfuna 16 na karamar hukumar. Jami'a sashen labaru na hukumar INEC ta kasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike.
Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta dage zabe ne a rumfunan zabe guda 16 da suke Jos North Basa Federal Constituency, saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda 16 din. Kuma kaya ne wannan takaddun zabe an kawo su daga Abuja, an karbe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa. Saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta dage wannan zaben daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer din, idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Kuma yasa hukumar zabe ta dada hubbasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda 16 kamar yadda dama aka tsara kasancewar.
Duk da umurin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zabubbuka rumfuna 16 a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben basu fito akan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a basu je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu dan jarida ne a jihar Plateau ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai.
Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubbuka, sai akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan INEC basu riga sun iso ba, kuma mutane sun fito. Aka kai kuka ga INEC cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba, mutane suna ta jira. Ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi, baya daukan waya, an aika mishi da sako ma bai ansa ba.
To amma kana ga ta ina ya kamata ita INEC ta yi gyara, musamman saboda gaba kara samu irin wayannan rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai, musamman daga bangaren ita INEC, ta yanda mutane za su gamsu da abinda matakan da ta sa.
Kira na ga hukumar zabe shine nan gaba tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata, a tare da jami'an tsaro, kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka.
Har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau dan majalisar wakilai na Jos arewa da Basani, bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaba a baya daga jami'iyyar PDP. Bayan kotun ta ce jami'iyyar a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabanni kafin gudanar da zabubbukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Lahadi, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar, a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fatattaki babban shugaban sojin kasar Valery Zelensky. Bayan ziyarar aikin shugaba Zelensky ya miƙa lambobin yabo ga wasu matuƙa jirgin sama, an kuma koro mishi bayani akan wasu har-haren da Rasha ta kai a yankin Dnipropetrovsk da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan ƙasar ta Ukraine. Ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar Zelensky. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar Juma'a cewa tuni gwamnatin ta Ukraine ta shaida wa fadar White House cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da kasar ke yi da dakarun mamayar Rasha, cewar kamfanin dillancin labarin Reuters. Hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New Jersey ta sanar a jiya Lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka. Damar da New York ɗin ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan Yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da Dallas, inda baki ɗayan wasan da aka kasa shi zuwa rukunoni 48 ƙasashen Amurka, Canada da Mexico ne za su ɗauki bakuncin shi. Za a buɗe wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico a ranar 11 ga watan Yuni, inda Atlanta da Dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da ƙarshe, inda za a buga wasa mataki na uku a birnin Miami. Sai wasannin kwatar fanar da za a buga a birnin Los Angeles, Kansas, Miami da Boston. Birane 16 ne dai ake tsaron, wato da ke sassan kasashe uku ake tsaron za su ɗauki bakuncin wasannin, yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a Amurka. A shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a Amurka, inda aka buga wasa na ƙarshe a Rose Bowl da ke Pasadena kusa da birnin Los Angeles.
To, a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan kasar game da makomar kasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Niger, Alhaji Adamu Gulma, wanda a tattaunawa ta musamman da wakilinmu Ayamai Salabarma ya ce:
Na shekaran jiya na ji wata magana wadda Adamu Alewi ya yi tsohon gwamnan jihar Kebbi. Gaskiya na ji daɗin magana, kuma ina son sauran masu mukami irin nashi, yan majalisar da cijai da tawakkalai da kuma sauran gwamnoninmu, su tabbatar da cewa wanga abin fa wai ya shafi Najeriya shi yadda ba su zato. Hijabatin ɗan Najeriya wanda a Nijar, ko ɗan Najeriya wanda a cikin Najeriya, wannan abin ya shafi shi. Don haka in dai da gaske na su kai, suna wakiltar mutane kuma tsakanin da Allah, na kira da su don Allah su hito su yi magawa, su yi magana abin ga bai dace ba, don ba yi ake ana juyin mulkin Najeriya ba taɓa lura irin wanga ba. Don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya, to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana haifan aikin da yake, don mu dai da anan Nijar abin ya dame mu, ya damu duk talakan da a Najeriya. Don haka shugabansu da suka yi, in dai da gaske na da su da gwamnonin, to su hito su wada mu gwamnati gaskiya ta san aikin da take. Mutum har ko ba ga matakin ya kamata doka ba, tun da bayo aka nuna mulki ba, kamata a dauki matakin sulhu, tun da Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya, a dauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su uku wanda a hanya ta kirki, amma har a ce wai za a yi, in habbata mun ce ba za a zo a yake ta, wace kasa ta yi mulki an kai ta ba ne ita ne a yake ta, wannan ba adalci ne ba. Kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba da arewa ba, in dan arewa na ba shi mana wani alamari.
Wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyin da za a amfani da su domin samar da sulhu.
Waɗanga maganganun da ne in har gwamnonin mu na arewa sun hito da shugabannin mu na majalisa ta da cije ta wake da suka hito sun kawo Tinubu magana ta cewa ga masifo da ƴaƴan talak ƴaƴan mu na arewa suke ciki da Nijar da Najeriya, wallahi tallahi su dole shi sassauto, kuma dole shi dauki hanya mai sauki wanda zai sassauta wannan al'amari.
Ta yaya kake ganin za a shawo kan bangarorin biyu, ma'ana su hukumomin mulkin sojan Niger da a dai bangare hukumomin Nigeria da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma mambobin sai dai
ai wannan abu mai sauki na ai kwanan baya an ce an dauki matakin ita ko kowata na da wasu shugabanni za su zo Niger su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin don haka tunubu ke saki wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ekuwan saboda talaka su samu nasifa
Tsohon shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Niger Alhaji Adamu Gulma a hirarsu da Sula Barma yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim Nasir Adamu Ilikaya gare ka
a riga an yanke matsayar yi wa marigayi Bukar Abba Ibrahim jana'iza a Saudiya inda tun ya ka fara karɓar ta'aziyya a Damaturu babban birnin jihar Yobe Bukar Abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya kuma Madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yobe kama abin da ya faɗa a 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatin Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar.
Na declare ni kakan Yobe politics ne, sannan ɗana gwamna Ibrahim Gaidan shine uban politics na Yobe daga yau kenan. Saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa yayanka su ci gaba da wannan daidai ne. Ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da senator na arewa maso gabas a Yobe state.
A lokacin Ibrahim Gaidan wanda yanzu shine ma ministan 'yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi Bukar.
Ina jin wani abubuwa kamar ku empress abuka da an fada sai ku je ku kara. Irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce senator Bukar Abba Ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai bar wa kowa ba zai je tsaya senator kaza-kaza ko ba abin da muka yi da shi daban ne. A hakan ni sai na shiru ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko wani sune a gefe suna tuttura shi yayi wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to inzo an sai anan ne nazo na ce to ne mai na so an tsaya tunda nace dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu
na tambayi marigayi Bukar a lokacin ko yayi ritaya ne daga siyasa gaba daya
a yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe nayi commissioner nayi governor nayi senator me zan yi a Yobe sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayin baban mu Buhari ba saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya insha Allah muna nan
Adamu Bura Fataskun na daga matasan siyasa da ke gidan Bukar inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe.
In muka tuna da inda ya rasu so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa Bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin da Bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe saboda ya mutu a garin Annabi za a yi jana'izarsa a garin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan sunu waye ba kowa bane zai samu wannan din ma sai wanda Allah ya zaba
an shedi marigayi Bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka Nasiru Adamu Ilikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya ji kanshi kuma a gaida Nasiru yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin shehu malamin Islama da ya fada komar din damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim. Idan wata tili mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa, inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙanikayi. Barista Atiku Ismail ƙanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya auku.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurgurdi dai ina magana ne a matsayin na sauya kuma masanin shari'a wanda akalize ya kamata duk abin da nan fada na fada kan da Allah Malam Kadir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya bincike jarumin yana cikin harkare na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da kawai su ana dan kasuwanci haka to da hande suke amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kanza da wanda ya kai halinta haka suka cinye gidan iya da gida a madukakin garin Gombe suka cinye gidan iya da mota wasu suka cinye dare sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gurbe ne ma akwai yana kiran su Mustafa dare wa daga Katsina mota ta yi labar shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani a nan a jihar Gombe ana kiran sa Alhaji Umar Kulji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a takaice abin da take da kai da Allah
Barista Atiku ya yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne
to ya kai ga an shigar da kara a EFCC wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara bakwai da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguji dai abin da ya rike hakan ishe na restitution na wannan kuɗi ta yi yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalar shi ne wanda su inda suka adadin suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mara sun ba da fake address
a shari'ance wacce irin dama ce shi malam Muhammad Kabiru Ismail yake da ita wato ma'ana bayan wannan dauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan haka ba
walle bayan daurin akwai bayani na kuɗi sun akwai abin da dan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shi ne sashe 35 na kuntatar da shari'a an ce wai hu asal masu ana body of proof yana kan wanda ya furta magana haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi to malam ba shi da ma haka idan har ka ci an dambare ka ne to ya zama yana wuyan ka ka ne ka tabbatar da an dambare ka to kaga inda zai sa an su din zo su tabbatar cewa idan kai mun da fara to babu wani inda ya maka sun ba ta adadin da aka bi din yarda a samu a kama su babu ma ya zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficiary na wannan abu ya zama shine a kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano kuɗancen wanda suka bi na fitilin ba ba sani ba tun kaga shine duk wanda ke ga a kama hukunci a kan wannan abun da sauransu
shi ma bai san ma ta inda zai nemo mutanen ba
ya dan da ya duk adadin da ya kamata a bikin wasu an ce a Kano suke sanan ina cewa akwai abin da muka gama abin mu a gidan zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai baraka ce su da talauci ba ga nutsuwa da sauran su dai alama dai kaga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karba ta karamci ya tsaye su anan di maloch mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sun su to akwai dan uwa na Shehu Hadi wallahi mun ta an tabbirin abu malamin to gidan yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala kazan kuma yadda suke kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah kanka sun ta abuwa ne da ya safi shirka dan bai roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzani dama akan mutum kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi irin wannan abun kuma suka yi dace suka yi nasara kan shi to mun ta jan hankalin sa sai a ce a wannan bayan Allah ne ba su Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka taimaka suna irin guda yake masanin alqur'ani ne da sauran su da ya can a bayan can ya yi alƙalanci ma na ka san katun ƙwani a cikin jihar Gombe to sun ta zuwa masa hakan cikin alqur'ani da sauran su haka to wannan abun haka Allah shi yasa ya shajja da su ya sace yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari
faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kadarorinsa da ya mallaka a duniya amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya
Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka
nasa zai kai kusan miliyan 12,500 Mustapha miliyan 6,500 kaga 17 kenan ko a wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 620 to da kanana kana da 21-22 miliyan abin da yake kai
na'am a matsayin ka na eh ina ji ka biya mi
ba biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake
wato da kudin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da
za su hakika a cikin ana rarrake na
ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan
wallahi alazini ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma pensioniya ne gida titi na ma bai wuce miliyan biyu ba, in ma za a biya ne tun bai ma kai ba.
Oh, kibir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Kanshi wana 39,000 ne, ina labultati ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ɗayana 15. Na aular da guda biyu maza sun yi aure, sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha da haka ta hanyar Allah da bayin Allah da suke taimako, kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 100,000 bayan na fito, sai mun gashi tana roƙon addu'a da kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inu Yahaya ko kuma shi tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inu Yahaya shi kansa ya je gona ya same ni ya gaishe ni, Allah ya saka mai da alheri. Ya je gona ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai aka sake appeal a harin da nake ciki ina tsoro, duk da na ban san shari'a duka ba, amma kar abun ya sa ne ta zama. Ya ce to shikenan, Allah sauke. Ya aiko mun da abinci gidana, ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka ce fa har Allah ya fito wata. Yanzu kuma dai ina ta kokarin mu haɗu da shi, shi ma inji wani taimako zai min. Allah ya sa mun haɗu ba.
Babban abu dai shine a samu wannan kuɗi da ake bi a biya, shikenan yazo zaka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shine gaskiyar magana. Da Allah ta kuɗi ake, masu gidan haya sun dame ni, masu kuɗi sun dame ni, ba aikin yi da ƙarfi na haka na yi ritaya a 2018 na aje aikin, ba abin da nake yanzu.
Akan makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa, ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah, na Allah. Wa muna tare da su, suna gaishe ni, ina gaishe su, ina ziyartar su. Sai dai harkata ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai nakan yi ba. Gaskiya Allah ba zan boye ba. Wannan kam na dan rage bana shiga wa'azi haka kamar yadda na ka sani a da kai. Amma nakan yi a Juma'a, nakan yi kuma ta internet ɗin ma, nakan yi ta wasu da abin nan ma. Ta fi zuɗi ma ana ɗan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini. Ba ai tafsirin azumi na ina yi masallatan Juma'a na gari na da anguwata.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa.
Inda kike tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta
afka masa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya tsaya haka. Wallahi ta lai ka ga ni fara gurin ko wallahi ji da ce duk san ina cikin rayuwar da aka yi ba da irin halin da iyalan su suka shiga. Wallahi ta lai an shiga yanayin da abincin da ra'a ci ma a gidan ya zama damuwa. Matarsa ke na ƙorafinsa ita ta dinga fama da tashi ta sai da kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka gama rayuwar da yayi wa da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam, malam ni ya dauki da sun ga gaban san tashi.
Masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam din nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cutun sai ba. Kaji na cin wallahi ko wallahi malam da clean mind abun da yake tafiyar nan iya gani gaskiya ne. An tura kaya za a samu alheri zai zai fitar da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na yi international passport, ya ce mun na yi international passport a kan kula da bana zan je ni aiki na ji ko wura cikin biza ya daya.
Wato akwai an gala mun alheri daga shirin yan damfara kenan.
Inna lillahi a muka mun gani, wallahi mun gani. A lokacin ma'aikata mutum a raye, wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
To Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin ƴan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin su kansu mutanen da kuɗaɗen suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Melika kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To sai a mana afuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba.
ba su sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za a sake jin mu yanzu a madadin Hawwa Sheru wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu Charleston ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.